Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Tutula ce tare da Ibrahim Ka'alma Sigarba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 14 ga watan Agustan shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma da suka mallaka ba tare da izini ba. A jihar Borno, Najeriya, ana zaton manoma 310 ne 'yan Boko Haram suka hallaka wasu 92 aka sace su shekaru uku da suka gabata. Sannan za mu kawo muku shirinmu na musamman tare da labarin wasanni a takaice. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Spain ta shirya daukar wani sabon matakin takaita cutanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar COVID-19 ta dade yaduwa a kasar. A wani taron manema labarai a yau din nan Juma'a, ministan lafiyar kasar Salva da Illa ya bayyana cewa duk wani club da sauran wuraren rere da dare za a rufe su. Ya kuma yi shelar hana shan taba cikin jama'a inda ba za a iya bayar da tazarar mita 2 ba. Ministan ya kuma ce an hana taron da matasa kan yi kan tituna don 'yan shaye-shaye wanda ake kira botulinus a Spain. Yanzu waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a duniya sun zarce miliyan 20, waɗanda cutar ta kashe kuma sun fi 759, kuma da alamar ba da daɗewa ba waɗanda cutar ke kashewa za su kai miliyan guda. Jiya Alhamis, ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce ya kamata kowane ba Amurka ya sanya maski a duk lokacin da ya fita waje daga yanzu zuwa wata uku aƙalla, wanda hakan ke nuna alamar bambancin salon da zai ɗauka kan annobar ta corona. Saɓanin na shugaba Donald Trump ya ƙara da cewa kamata ya yi kowane gwamna ya wajabta sanya maski. Trump, wanda bai cika sanya maski ba, bai nace cewa gwamnoni su wajabta sanya maski ba. A halin da ake ciki kuma, wani kuskuren da aka yi game da rahoton adadin masu dauke da cutar ta COVID-19 a jihar California ya sa an rage hakikanin yawan masu dauke da cutar da 300 a cewar jami'ai a jihar. Bisa ga matattarar bayanan jaridar New York Times a yau dinnan Juma'a, California ce jihar Amurka ta farko inda yawan masu dauke da cutar ta COVID-19 suka kai 600, waɗanda suka mutu kuma 11. Kasar Pakistan na shigulgulan zagayowar ranar samun yancinta a yau dinnan Juma'a tare da gangami a fadin kasar. A sakonsa na ranar ta samun yancin kai, shugaba Arif Alibi ya yi amfani da lokacin wajen bayar da tabbaci ga waɗanda ya kira jaruman mutanen yankin Jammu da Kashmir da India ta mamaye ba bisa ka'ida ba, cewa Pakistan a tabakinsa za ta ci gaba da goyon bayansu a gubarmayar da suke yi, kamar yadda kundin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, da India da Pakistan da yana ikirarin mallakar yankin da ake takaddama a kai. A jawabinsa kan wannan ranar, Prime Minister Imran Khan ya ce wannan ranar lokaci ne na yin jinjina ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka sadaukar da ransu wajen kare kan iyakar ƙasar da kuma aƙidarta. Har yanzu ana zaman ɗarɗar a Abidjan, cibiyar kasuwancin ƙasar Abirko, zuwa yau ɗinnan Juma'a, kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai. An kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yafugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fitattaki masu zanga-zangar waɗanda suka katse hanyoyi ta wajen amfani da tayoyi da katakan da suka cinna mawuta. An yi ta zanga-zanga a nan da can a ƙasar ta Ivory Coast tun bayan da Ouattara ya sanar a makon jiya cewa zai tsaya takara ran 31 ga watan Oktoba, duk wanda zarginsa da 'yan adawa ke yi cewa ya sabawa ayyada wa'adi da aka yi. Ouattara na kalubalantar dokar da ta kayyade wa'adi zuwa 2, yana mai cewa sabon kundin tsarin mulkin kasar da aka tabbatar a shekara ta 2016 ya kauda duk wani shamakin da ka iya hana shi sake tsayawa takara. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama, ciki har da Al-Qaida da ISIS. Ma'aikatar shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kamen da aka taɓa yi na koyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci. Ma'aikatar ta shari'a ta ce kaman da aka yi da miliyoyin daloli ya shafi koyayyun asusun kuɗi na manhajar Laterone wajen 300 da shafukan internet 4 da shafukan Facebook waɗanda duke da alaka da manyan miyagun ayyukan. Attorney General din Amurka William Barr ya faɗi a wata takardar bayani cewa bai kamata wani yayi mamakin yadda miyagun ke amfani da fasahar zamani da kafafen sada zumunta da kuma asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja wajen sauƙaƙa miyagun ayyukansu ba. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen yau din nan jama'a ta yi kiran da a kakaba ma kasar Belarus takunkumi ganin yadda jami'an tsaronta ke murkushe masu zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin Daniya Alexander Lukashenko. Tarayyar Turai ta bayyana cewa halin da ake ciki a Belarus mai matukar tayar da hankali ne bayan zaben da aka gudanar ranar Lahadi wanda kungiyar ta Tarayyar Turai ta ce ba a yi cikin gaskiya da adalci ba. A halin da ake ciki kuma a yau din nan jama'a hukumomin kasar Belarus sun saki masu zanga-zanga 1000 da suka kama bayan da kasar ta nuna nadama yayin da kungiyar ta EU ke nazarin yiwuwar kakaba mata takunkumi.
Labaran duniya kenan da Ibrahim Kalmasi Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu inda za a ji rundunar 'yan sandan Najeriya ta bada umarnin kwace duk bindigogi da alburusai daga hannun al'umma wanda suka mallaka ba tare da izini ba. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa hukumar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta bada wa'adin kwana 7 ga masu makamai su miƙa su ga rundunar kafin cikar wa'adin.
A bayan da na sami wannan umarni daga kakakin rundunar 'yan sandan, ya sanya na je ofishin shi kwamishinan 'yan sanda CP Usman Nagogo don jin ƙarin bayani.
Mun samu umarni daga Inspector General na 'yan sanda Abuja akan cewa duk wani makami wanda an ka mallaka bisa ga ismi ba ko kuma wani makami wanda wani ke tunani ya bada ismi ba shugaban kasa ba, wannan makami harantacce na ga kowane irin mutum ko kuma kowace irin hukuma. Akan haka ina muke fadakar da mutane cewa duk wani wanda ya mallaki makami ba bisa ismi ba to ya bada wannan makami, in ba haka ba mun ka kama wannan za mu gabatar da shi gaban kulliya domin a hukunta shi.
Daga yau wannan wa'adi zai fara aiki,
nan Zamfar zai soma daga yau. Mun ba da kwana ba kwa duk wani wanda ya mallaki waɗannan makamai ya zo ya kawo su, kuma makaman sun shafi waɗanda iri ko sunan farauta ne ko na mai inda ba waɗannan makamai da mutum ya samu izini ba da ake amfani da su farauta irin makami ne ya zan haramtacce.
Kaman yanzu masu harbuga ruga irin namu na gargajiya ba
a duk waɗannan haramtacce ne. Ai dan kana da malam Sani akasarin wannan tashin da an ka samu ta'addanci duk ba ta saba ga irin waɗannan makaman waɗanda ka kira harbuka ruga, domin ana amfani da su da sunan cinkarar waɗancan da ake gani suna cikin daji. An yi ba a ci nasara ba su zo su ruwa magari ka ji an ce an kashe mutum 100 ko fiye da haka a cikin gari. So magana wai cewa su waɗannan mutum mallake su ba ta su ba. Bindiga kawai da ake ba da izini ita ce wadda na faɗa ma affirm action, ko ita ana ba da izini kawai domin farauta ba don komai ba.
Yaya za ku aiwatar da wannan umarni?
To yanzu dai kaga da abu na harko shine fadakarwa. Akwai waɗanda sun ka mallake su ma ba su san doka ta hana ba, ta wannan fadakarwa za su san cewa doka ta hana. Akwai waɗanda sun ka mallake su lasisi nasu ya kare ba su sani ba, amma in mun kai sanarwa za a ga sun koma su gani in ya kare su je wajen su sake mai da shi sabo. Wannan dai za mu yi ne mun fadakar mun tabbatar da akwai mutane da yawa za su bi doka kuma su kawo mana waɗannan makamai ɗin. Amma kamar da na faɗa ma duk wanda bai kawo ba in wannan wa'adin ya ƙare mun riga nan Zamfar mun kawo kwamitin nan yana da haƙƙin ya je ya bincika kuma ya gano waɗanda mallake su mu kama su mu karɓe makaman mu gabatar da su gaban shari'a.
Wace shugaban ta kwamitin?
Muƙaddashin kwamishina na sashen tsaro na Zamfara shine ke shugabanci wannan kwamiti akwai wasu membobi waɗanda an tare da shi kuma kwamitin maya zai hada ba wai nan na jiha ɗaya ba ya hada da sashen na area commander a can sashen Lardi da kuma DCO
kwamitin yan sanda na jihar Zamfara sai Usman Nagogo Sanshi Malumfashi mure Amurka daga Zamfara a Nigeria
to a gaida Sani Malumfashi a jihar Borno kuma manoma 310 ne dai ake zaton mayakan Boko Haram suka hallaka da kuma sace wasu 92 cikin shekaru 3 da suka gabata a wasu kauyukan jihar Borno wanda ya maida harkokin noma baya a jihar daga Maiduguri ga rahoton wakilin mu Haruna Daudabiyu
Manoma 310 ne dai ake zaton cewa mayakan Boko Haram sun hallaka da kuma sace wasu 92 cikin shekaru 3 da suka gabata a wasu kauyuka dake jihar Borno abin da ya maida harkokin noma a jihar baya kauyukan da wannan hare-hare ya fi shafa dai sun hada da kauyen Mulai da Jintulo da Mangunu da Gubiyo da Muna da kuma da Lori kamar yadda alƙalma na rundunar bada kariya ga fararen hula civil defense ta fitar don haka ne malam zan ta dauki wani mataki na kirkiro wani sashi da ake kira Agro Rangers da zai dinga bada kariya ga manoma ma lokacin da sai gudanar da harkokin noman nasu na kuma tambaye wasu manoman ko ya suke ganin alfanun wannan shirin
sunana Kasim Muhammad ina da gona a Male bana wannan an samu tsaro gaskiya fiye da inda ake tsammani dan kaga bara a inda aka yi noma an sha karkashe mutane kusan ya kai mutum 9 zuwa 10 amma bana wannan kam gaskiya mun ji dadin abin da suke mana akan tsaro ba abin da zamu iya cewa sai dai Allah ya saka da alheri
suna baba gana Umaru muna musu godiya da wannan bana iya shuka jada kwano 5 zuwa 6 amma bana na shuka kai godan kwano 20 ma da 5
kamar da baya kun ta fuskantar tsaro ne ga barazana ka na tsaro kafin zuwan wadannan
a gaskiya da a baya mun rasa mutanen mu abokan ayyuka na gona ya kai mutum 9 amma bana wannan ba mu taba kama hanya mun gudu mun taho gida ba ma
Abdullahi Ibrahim dai shine komandan rundunar bada kariya ga fararen hula na jihar Borno wanda kuma ya bayani game da nasarorin da suka samu cikin shekara guda da girkiro wannan shirin
ka dube nasarorin da aka samu an samu amfanin gona ta yayar wanta kafin karfe 6 muna waje samu kai sai sun tashi sun gama aiki sannan mu dawo mun yi nasara mun rawan gani da har yanzu mutane da suka bar wuraren su muna kare ce musu su kokari su koma amma sun tsorata saboda abubuwan da ya faru a baya to muna kira gare su su koma sannan na biyu har yanzu dai aka ce kayan aiki baya isa amma haka mun gode Allah ai kun ga baburan da shi komandan general din mu ya bamu saboda a lokacin kaddamar da wannan aikin in muka samu kira zamu shiga to akwai inda mu motoci ba sa iya shiga amma wannan baburan za su taimaka amma ya kara mana da motoci muna yin farin ciki saboda muna so mu fada da komai har zuwa tsananin hukumomi 27 na cikin wannan baburan
kamar akwai wani barazana da su ma'aikatan kasuwa fuskanta a lokacin da suke wannan aiki
eh kwarai kuwa akwai barazana saboda su boko haram sun ga wani salo ne sabon salo sun saba da sojoji sai suka ga wani su kuma wani irin jama'a wanda suka shigo su ga su da zafi su ba sojojin ba su ba yan sanda ba amma suna da zafi nan mun dan samu mun samu halin gama da su kuma har mun kashe guda daya
akwai wanda kuka kame yaka cikin waɗannan mara
eh mun kama yanzu mun ba sojoji cikin
su biyu kenan
eh mutum daya
ba an kashe daya an kama daya
mun dauki baburin mun suka shi mun taho da shi
jihar Bundi ita ce jiha na farko da ta fulo da wannan shiri da ake kira Agro Rangers karkashin rundunar bada kariya ga fararen hulan Haruna Daudabiyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman
a cikin makonnin ne waɗansu matasa masu kyarin araba ƙasar jamhuriyar kamar gida biyu kuma waɗanda suke amfani da harshen ingilishi a wani bangaren ƙasar jamhuriyar kamaru suka yi wa waɗansu mutane guda 6 kisan gilla anda suka daddatsa ɗaya daga cikin waɗanda suka kama din wata mace gida-gida kuma suka jawo gawarta suka jefa da gawarta a kan titi wai suna zargin ta da hada baki da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ba su labaru na sirri kuma sauran ma da suka halaka din suna yi musu wannan zargin ne amma jami'an tsaron na kasar ta jamhuriyar kamaru sun danke waɗanda suka aikata wannan aika-aika barista Hamza Muhammad ya mini ƙarin haske kan irin yadda za gudanar da shari'ar waɗannan matasan
eh wannan abin da ya shige da ya faru da aka yi sa aka kama waɗanda suka yi wannan kisa ai babu wani abu biyu da doka ya faɗa shari'an kisa ne shari'an kisa ne su ma za a yi musu to amma wato matsalan da ake da shi a ƙasar kamaru ba a share dokan ɗin kisa a kamaru ba to amma kisan din ne ba a yi saboda shi mai kasa shi ya ba da izini ne za a yi kisan an gane to amma tun da shi mai kasa ya hau mulki shi mai kasa fulbi ya hau mulki baya yarda ana yin wannan kisan din shi dai a barka kai ta zama a kurkuku iya da jin duk rayuwanka to abinda ake yi kenan to amma yadda dokan Kamaru ya tsara wannan irin abin din shari'an kisa ne
Alhaji Mutare Baminda ga abinda yace
wato sakacci ne na gwamnatin Fulbiya domin lokacin da wannan abin ya fara an kiraye shi saboda a zauna a yi yarjejeniya a ga yadda za a samu mafita wannan abin ya ki yadda shugaban jam'iyyar mu na STF ya kiraye shi saboda hakan nan in ka lura ka gani za ka ga cewa yanzu abin ya sanje daga ana kama mutane da a tambayi kuɗi a bayar saboda a sayi makaman yaki yanzu ya koma da an kama mutum a ce a wannan mutumin in yana tonon asiri ne wato yana kai asirin ɗan awari wajen gwamnati ko kuma yana harka da sojan gwamnati ko kuma yana harka da gwamnati to in sun kama shi sheikh da sun yi masa kisan gilla a cikin wannan makon an kashe mutum ya kai guda bakwai idan zan lissafa su to saboda hakan nan mu duka tsorace muke a firgice muke a gwamnati ta saka mu a hali na tsaka mai wuya abin da za a yi a gyara wannan shi ne gwamnati ya kira a sasanta wannan grand national dialogue da gwamnati kira wannan ba wani sasantawa aka yi ba abin ma da aka zartar a wajen sakamakon wannan taro da aka yi har yau dai ba a saka shi ba a aiwatarwa saboda haka gwamnati tana alkawari ba ta cika saboda haka mutane ba su yarda da ita ba gwamnati ta yi kokari ta sanya sallo ba baki daya in ba haka ba mu anan hakan nan mu farin hula wahala muke sha domin a tsaka mai wuya muke ta hannun gwamnati ne ta hannun soja ne wahala muke sha ta hannun yan aware ne wahala ake sha
Muhammad Shamsu matashi ne a bangaren na yan aware masu amfani da harshen ingilishi
a gaskiya wannan lamari ne mai da wato ainihin ban tausayi lamari ne wanda ba kyan gani a gaskiya wa'annan yan kungiyan tawaye na wato yan tawari na Ambazonia gaskiya suna kisa har kisan gilla a cikin kwanan nan sun yi kashe-kashe mafi yawa a nan Northwest mun ga kashe-kashe nau'i kala wanda ya tada hankali a kan sun yi kisa wanda suka dauki adda suka dinga azawa akan wata yan mata akan cewa ita ba ta nan a cikin ra'ayinsu haka zalika kwana ukun can da ya wuce akwai wani wato ainihin malamin makaranta na secondary wanda yake karantar da chemistry wato wani wato Mr. Ibrahim suka yi mishi kisan gilla suka harbe shi aka suka dauke shi jikin nashi suka je suka yar da shi a wata fadama can suka dauki okadan shi kuma da yake hawa suka yar a kusa da shi haka zalika a shekaran jiya kuma sun kashe wani matashi musulmi dan garin Binka yanda suka dauke shi suka yi garkuwa da shi suka daure masa hannaye suka kai shi suka kashe shi suka zo suka jefar da jiki to wannan abubuwa ne wanda babu dadi inji a duniya dai mutane ne akan suna ikirarin cewa suna fada wa yancin mutane yancin wato anglophone amma kuma a yau in aka zo aka dinga su da kansu sun kashe anglophone fiye da yanda ake tsammani yakin ku da sojoji kuke kuma akan wa suke yaki sun nuna cewa suna yaki ne akan civilian mazauna wa'annan sai shi gabas maso arewa da kudu maso arewa to amma duk da hakan nan ya zama na cewa babu wa'anda aka nan suna na oppress akan wannan abi illa mutanen da suke kokari suke cewa suna so su yi liberation in su to kaga wannan ya nuna cewa wannan wani manufa ne daban kuma ba abin da aka saka akai ake yi ba sun yi kisa fiye da yanda ake tsammani wannan kisan kashe-kashen kuma ya tada hankalin jama'a a yau mutum babu yanda zai iya cewa fito ya futa ra'ayin shi na ganin cewa a'a shi yana nan da gwamnati a'a ko shi bai nan da gwamnati to idan ka bi hakan nan har aka sanka to lalle sunan ka gawa
Alhaji Ibrahim mai yaki shi ma dan siyasa ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mana
ba yau ba ba jiya ba labiyan nashi ya ga ya muku cewa abu ne da gwamnati ta riga ta sakaci akai bayan ta yi kashi ta rainin ta nuna rainin wayonta a kai na uku sai ta nuna cewa ta wato da yaudara za ta samu ta shawo kan hankalin wayannan mutane kuma wayannan mutane sun riga sun fice wannan abinda aka so ma shi yau shekara hudu ana ci gaba har gobe to kuma ita yanzu ta tsaya ta yi gaskiya ta shakar hankalin mutane ta nuna na cewa za ta yi gaskiya abinda ake bukata take ka gani ita kullun dai tana neman dai washe dai yanzu ta yi amfani da karfi da yaji ta kawo zaman lafiya wannan shashi ko da shi bayan shekara nawa ne ba za su bar wannan abin ba to kai ya ka gani duniya ma hannu magana a zauna a yi magana akan abin nan a yi kokari a shirya maganan nan a zauna a yi a daddale kowa ya kawo abin da yake yanda ya ga cewa za a yi a magance abin nan gwamnati ta ke to ya kaga za a yi kuma talakawa su ne masu mutuwa kasan dama duk abin da aka yi aka juya kan talaka yake karewa abin da zan ga maka tun karfe 9 na dare muka tashi tafiya ba minda ba muka shiga ba minda ba sai shashin karfe 10 washe gari ka gane abin da muka tashi ran karfe 9 nan asuba sannan asuba ma gida muke yi abu yake ci ya gici newa anni yanzu ita gwamnati yanzu ita karfi take so ta amfani da shi kuma kafin nan ba zai yiwu ba to kuma ka san na taba ga maka cewa kashin da ake yin nan yanzu hakan nan kaga yanzu shi a juya gwamnati da ce yan ware su ci yan gwamnati ne yan wa'anda gwamnati ne ta abin nan kaga an kasa gane samu gane ainihin suwaye masu wannan abu ka gani kuma duk wannan sakacinta ne da ta yi ta nemi washe dai da karfi za ta shafa hankalin kan wannan abu to mu yanzu da ba mu za mu je shi dai addu'a kurum muke kai Allah ya kawo mana karshen ta
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to Garba Awal ya dawo da shirin mu na gaba wato wasanni a takaice
gaban kasar jamhuriyar Kamaru yayi wani abin da ba sabon ba ga tsofaffin ɗan takarda na kasar jamhuriyar Kamaru wanda suka jingine takalman wasannin su tun shekaru 30 da suka shuɗe takwaicin makamakan gidaje amma uku daga cikin ɗan wasan su 20 yanzu haka sun kwanta dama Sa'ad masanin harkokin wasanni ne a kasar jamhuriyar Kamaru ya mini ƙarin haske kamar haka kan yadda shugaba biyan yayi wa tsofaffin ɗan wasan wannan takwaicin
shugaban kasar Kamaru kamar muka samu labarin cewa ya taimaka ma su tsofaffin yan wasan kwallon kafa wadda suka wato nuna bajintan su wanda suka daga tutar Kamaru da kuma Najeriya Afrika baki daya a wasan kofin duniya da aka yi a 1990 a kasar Italiya to wannan karon bayan alƙawarin da ya musu yau shekaru 30 kenan suka shuɗe to sai wannan karon ne ya fito ya ba su wannan kyautar wato kowa za a ba shi makekin gida yawa su 22 to daga cikin su kuma da ko wa'anda anin sun riga mu gidan gaskiya da kwai Louis Paul Fede Maxime Benjamin da kuma kwanakin ba captain din wato Indomitable Lions a wannan lokacin shine Stephen Tatu kuma abin da ya sa ma shugaban kasa yayi haka saboda ainihin tsofaffin ƴan wasa wato uku Joseph Antoine Bell da shi Roger Mila wanda aka hada shi wato Jakada sai kuma Jules Onana Denis suka fito su nuna bace ransu game da al'amuran da yake wakana wato game da rashin kulawa da ake kan su tofin ƴan wasan waɗanda suka taka rawar gani waɗanda suka daga tutar Kamaru da ma Afrika baki dai kamar na bayani da zo saboda idan ka duba yawancin su wallahi sun wato mutuwa a gaskiya mutuwan ban tausayi shi kanshi captain da ya mutu kwanakin bayan nan Stephen Tato yayi rashin lafiya ma ba a san da rashin lafiyar sa ba wato rashin lafiyar ya kai har da ainihin wato sayar da gidansa kusan miliyan 100 da dan kai kuma yawanci ma ba a san abin da yake da wannan kudaden ba yanzu haka nan ya bar ƴaƴan shi cikin wani hali da kamata yayi a duba domin ran Joseph Antoine Bell ya baci ya fito yayi bayani yace bai san ma ainihin Stephen Tato ba shi da lafiya ba da yake suna da wata kungiya wato na tsofin ƴan wasan kwallon kafa na wato suka kai har quarter final na gasar da aka a Italia yau shekaru 30 kenan suna haduwa sun kafa wani wata kungiya wacce suke duba al'amuran su na yau da kullum da kuma lafiyar da shauransu to shi zama da cewa ba su da labarin ainihin rashin lafiyar sa to abin da yake ciwa waɗannan tsofin ƴan wasa tuwa kuriya kuma duba yadda ainihin tsohon dan wasan nan shi ma da abokin wasan su Liverpool Fede ya mutu a cikin wato wani hali na ban tausayi har kuma Sir Benjamin ma ya mutu kaman ba wanda kaman wanda basu yi aikewa ainihin kasa ba to hakan gaskiya ba daidai bane dama kuma daga cikin su suna nan hakan nan basu da aikin yi suna ne suna hawa suna gangara shi kanshi Stephen Tato captain din and the Table Lions dai baiwa ainihin wato yayi kokari yayi aiki wa kasa ba wani aikin da yake takamaimai ma shi dai albashin su da muka kan muka samu labari jaka da Libya ake biyan sa wata to jaka da Libya bai zai ma ainihin Stephen Tato dana da anibiya take da ake shi sa suka yi farin ciki gami da wannan kyauta da shugaban kasa ya ba su duk da cewa dai wannan kyautan tuntuni ya cancanta a yi amma duk abin da aka ce kyauta bai da lokaci to shi ne da dama suka nuna farin cikin su kuma a yanzu haka nan da akwai wata matsala su waɗanda suka dauki kofi na wato gasar Olympic da aka yi a Sydney a kasar Australia da dama su ma sun fito sun nuna korafinsu sun nuna bacin ransu cewa kamata ya su ma a duba al'amarin da suke ciki saboda a lokacin da suka ce wannan kofin ba wani abin ku zo mu gani da aka yi musu to su ma suna bukatar su ma a yi musu irin wannan kyautar saboda kamar da ka sani ma mawar gaba yadda ainihin wato ake tafiya da wasan kwallon kafa a kasar Kamaru to wato wani bangare idan ka duba ai shi a ce suna da gaskiya ko idan ai musu kyauta kamata ya yi ma kowa kyauta ba za a yi musu kyauta bar wasu ba ko ba ka bane to madalla eh to haka abin da ke tafiya a kasar Kamaru
sai dai a halin yanzu duk waɗanda suka yi abin ku zo mu gani a bangaren wasanni a kasar Kamaru za su gaba da takurawa gwamnatin kasar wajen su ma a yi musu irin wannan takuncin yanzu dai shugaba biya ya tabbatar da cewa ranar 26 ne ga watan Agusta na 2020 za a miƙa wa duk waɗanda aka yi wa alƙawari manya-manyan gidajen sannan kuma waɗanda suka rasu za a ba wa iyalansu Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
kasar Spain ta yi zaɓar ɗaukar wani sabon matakin takaita cuɗanya wanda ya fi mai da hankali kan harkokin shan iska da dare a yayin da cutar COVID-19 ta daɗa yaɗuwa a ƙasar a wani taron manema labarai a yau ɗinnan juma'a ministan lafiyar ƙasar Salvador Illa ya bayyana cewa duk wani kulub-kulub da sauran wuraren raye-raye da dare za a rufe su har yanzu ana zaman ɗarɗar a abujan cibiyar kasuwancin ƙasar Abrikos zuwa yau ɗinnan juma'a kwana guda bayan da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wata zanga-zangar da ake yi kan shawarar da shugaba Alassane Ouattara ya yanke ta neman wa'adi na uku wadda ake takaddama a kai an kashe akalla wani mai zanga-zanga a gundumar Yakugun ta birnin na Abidjan lokacin da 'yan sanda suka fatattaki masu zanga-zangar Ma'aikatar Shari'ar Amurka jiya Alhamis ta ce gwamnatin kasar ta wargaza wasu asusun kuɗi da aka saka ya da manhaja na wasu magoya bayan kungiyoyin ta'addanci da dama ciki har da Al-Qaida da ISIS. Ma'aikatar Shari'ar ta faɗi a wata takardar bayani cewa wannan ne mafi girma cikin kaman da aka taɓa yi na ɓoyayyun wuraren ajiyar kuɗi masu nasaba da ta'addanci.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lovers Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tsilace yake cewa ku kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.